أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa musulmi, a yau muna ranar Lahadi, ko tara mun shigo daren Litinin kenan goma, ko ba haka ba, ga wata na hudu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438, wanda ya dace da 8 ga watan 1 miladiya, haihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2017. Barkanmu da haduwa a wannan guri da muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoranmu a cikin wannan karatu da kuma dukkan ayyukanmu gaba daya. A karatun da muka tsaya, mun tsaya ne aya ta 11, kuma daga nan zamu dauka ta 10-11 kenan. Yusikumullahu fi auladikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
نعم، وانا آية لوكاتين دموكا كارن تاتا ساتين دي غباتا موكاتي أكوي لاكا كوبا هكبا kina akwai aiki. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan wannan aiki. Sune waɗannan ayoyi guda uku da suka zo da bayanin gado, suka yi bayanin shi dalla-dalla, daki-daki, ɗai bayan ɗai, kwata-kwata, busu bar wani bayani ba wanda ya kamata a yi kan abin da ya shafi asallai ko wato asali na gado, duk abin da yake a kan shi za a gina wani hukunci. Allah ya bayane shi da wannan aya ta yusikumullahu fi auladikum, da ayata walakum nisfu ma taraka azwajukum, da wayastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala. Sai hadisi wanda yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin, kenan ku sadadda wato alfara'id gado ga mabutan shi wanda Allah ya ce a ba duk abin da ya saura, to namiji mafi kusanci ga mamaci shi za a bada shi. To duk asalin da ka san ya shafi gado, waɗannan ayoyin guda uku da hadisi su kai bayaninsa. Ina fata an fahimce ni. Duk abin da zai zamantowa kiyasi za a yi ko ƙarawa to bayan waɗanda. Sai Allah ce yusikumullah, Allah yana muku wasiyya fi auladikum game da al'amarin da ya shafi ƴaƴanku a wajen gado. Kaga da wannan malamai suke cewa wannan yake nuna Allah ya fi tausayinmu da kawunanmu. domin rabon gado da yake abu ne mai muhimmanci domin Allah subhanahu wata'ala ya fi mahaifanka jin tausayinka shi yasa yayi ya kwadi yadda za a rabon gado shi yasa bai bar shi ba zuwa ga hankulan mu a sai muna wasiya don daga cikin iyaye akwai wanda yake jin bakin cikin ƴaƴan shi su gadi dukiya sai bayanai akwai ko babu to amma sai Allah hana ta a yusikumullahu fi auladikum wannan yake nuna ma ashe Allah ya fi mahaifanka jin tausayinka sai inda baka gani ba sai Allah ya ce lizzakari mithlu hadhil unthayayn lizzakari da namiji ko ba haka ba yana da domin Allah mutanuhin yana da mithlu hadhil unthayayn rabo biyu kaso biyu na mata ma'ana namiji idan ya dauki kashi daya to mace rabi za ta dauka idan namiji ya dauki kashi biyu mace za ta dauki kashi daya wannan hukunci ne na Allah subhanahu wataala malamai sun yi ta kokari su kawo illa da dalilai da suke nuna ko me yasa Allah yayi wannan domin mun shigo cikin zamani wanda da hankali ne mutane suke aunawa ko ba haka ba sai a ce ah to ai duk kai ka haife su kuma duk diyanka ne ƴaƴanka ne ya za a yi a bambanta tsakankanin su malamai sun yi ta kokarin su ba da amsa waɗansu irin su al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yake cewa Allah ya hadi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kaga mazaje su ne tsayu akan mata mace ba a ibata ba a tsora mata ciyar da kowa ba komai yawan dukiyarta komai dimbin dukiyar da ta tara ba a daura aza mata ba ba a tsora mata ba ta ciyar da wani sai Allah ya ce wato bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda suka ciyar na dukiyar su kaga a tsarin musulunci idan mace tana da miliyar 100 mijinta yana da jika 100 nawa za a ci namiji za a ci kenan kaga ashe musulunci yayi adalci wanda aka dora ma jagoranci wanda aka sanya shi ci zai kashe dukiya tai shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce aba mace kaso daya aba namiji kashe biyu waɗansu malamai kuma suna ganin kai bamu buƙatar wannan illa Allah subhanahu wataala ba dole bane sai mun tambaye shi da wani dalili ko ba haka ba mu bayin Allah ne Allah ya halicce mu to in ba da wato shakiyanci na dan adam ba ya za a yi har yazo yayi tunanin ma ya tambaye ubangiji to kun ga wannan shiri abinda turawa suke son su afkar da mu kuma yaki da wannan doka ta Allah subhanahu wataala kafirci ne babu wata mujamala a cikin wannan sai kaga waɗansu mata idan mijinsu ya mutu musamman ƴan bariki waɗanda sun rayu a cikin birni idan tana da tsiya mata waccan tana da ƴaƴa maza in miji ya mutu sai ta ce a kakku yarda a ta yi justice in an ta yi kotu sai a raba kaga namiji da mata da maza duka ɗaya ɗaya za a ba su amma kuma wai ita ce zaka gani da hijabi koko in ta mutu malamai su yi rigogonto yi mata sallah mutumin da yake ɗauke da wannan aƙida ba zai yiwa ba kuma kafirai kullum suna son waɗannan dokokin sai an canza su a Najeriya kwanakin bayan nan kwanakin nan aka zo a ha majalisa aka kai wannan doka ko ba haka nan bane har naji wai wani shugaban kristocin Najeriya yake cewa su a wajen su in dai aka raba gado tsakanin iya maza da iya mata duka daya wannan yayi daidai ko ba haka nan bane aka ce mishi to musulunci ya bai yarda da wannan ba yace to shi dai a hankalin shi inda ma bambantawa za a yi tsakanin babba da karami ya kamata tunda shi babba ya taimaka ma mahaifi ne yana da bukatar kuɗi amma karami to sai a ce bai da bukatar kuɗi sosai amma haka ne ya kamata a yi wallahi ku kiyaye Allah don haka duk dan majalisa ko a Niger ko a Najeriya ko a wace ƙasa a duniya ya sanya ma wannan doka hannu aka ta yi zabe ya zabi a saba ma wannan doka ta Allah ko su suka yi majority ko su suka yi minority ake cewa minority ko su adda majority ko minority to wannan hakika tabbas ya kafirta babu wani labalbe wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun haka Allah yace kwanakin shekarun baya lokacin da Amadu Tumani Ture yana shugaban kasar Mali an so a kawo wannan doka a cikin majalisa a tattauna a kanta aka zo za a tattauna shikenan sai malamai suka ji labari saboda sharri ne an ba gwamnati kuɗi ta sanya ma wannan doka hannu ƴan majalisa an dan musu nasu kowa ya ibi na shi rabo za a zo a yi ma Allah ta'addanci malaman Mali gaba ɗaya suka haɗu suka yi fatawa suka ce shugaban ƙasar Mali Amadu Tumani Ture bai cancanta ya zan shugaban ƙasar Mali ba don haka malamai sun sabke shi daga nan aka dawo da wannan takarda aka ce a'a ai an kai ta ne a karanta ta amma ba ai kaza ba daga nan ya soke ta to ba za su bari ba kuma ko a nan Niger ana kawo wannan doka a tattauna ina fatan kuna fahimta ta to tarihi ne na kafirci dama ba bari suke yi ba don haka ku sani cewa wannan doka ce ta Allah kuma duk da badda za a yi ko wani dan kare haƙƙin dan adam ko abin da ya kama da haka duk dan kare haƙƙin dan adam wanda yana ci ne ta hanyar ya saka dokokin Allah wannan dan kare haƙƙin dan adam kafiri ne duk dan kare haƙƙin dan adam dan durwa da lam ko human rights ke ci musu kowaye wanda zai zo a kawo dokar Allah a ba su kuɗi su zo su kare wannan doka ko a BBC ko a gidan rediyon America ko a ina ma wannan mutumin ba musulmi bane kafiri ne wannan aya ta Allah ce mu ba mu da magana ba malamai ne suka rubuta wannan aya ba magana ce ta Allah alqur'ani ne mutawatiri babu shakka a cikin alqur'ani don haka duk wani dan kare haƙƙin dan adam suka tattaunin shi mu ba mu yarda ba ka zo kai magana ka ce kare haƙƙin dan adam ka taka aya kuma gobe mu gane ka cikin aikin musulunci ya kamata malamai ku kalli mutanen da suke saba ma dokokin alqur'ani idan suka neme ku cikin aikin addini ku ce ba ku ba su ba mu ba maƙiyan Allah wannan ita ce gaskiya amma bai dace a zo ana munafinci ba ana kewaye-kewaye mutum ya yaki da dokar Allah kuma a zo ana magana wai shi dan kare haƙƙin dan adam ne kai ina ka iya kare haƙƙin dan adam yusikumullahu Allah shi yayi halitta shi adda dukiya shi adda sammai shi adda kasai shi ya halicci mutane shi ya mallaki mutane shi ne ya cancanta ya faɗi yadda za a yi kai dan kare haƙƙin dan adam daga ina kake da magana kai dan adam balle ka kare shi ƙaryar banza da yushi sai Allah ya ce to fa in kunna nisa'an idan sun kasance mata ne an gane ni fauqasnataini fiye da biyu falahunna thulutha ma tarak suna da kaso biyu bisa uku naga abinda mahaifinsu ya bari ma'ana idan mutun ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ya bar kuɗi miliyan uku to su waɗannan matan suna da wato miliyan biyu ko wace za a bata miliyan guda miliyan ɗaya kuma za a bada shi ga aula zakarin wanda ya fi cancanta mafi kusanci daga mamaci wanda yake na mishi an gane ko wa in kanat wahidatan a qira'ata Nafi' da Abu Ja'far wa in kanat wahidatun an gane ni muna da qira'a guda biyu kakka ji wani ya karanta ya ce wa in kanat wahidatun ka ce ka tabka banda a'a qira'a ce ta Abu Ja'far kuma qira'a ce ta Nafi' warshi yana karantawa wa in kanat wahidatun falaha an-nisfu in ta kasance ɗaya falahan nisfu tana da rabi a wajen nahwu sai sun kace kana a cikin larabci kana biyu ce akwai kana tamma akwai kana naqisa abinda ake nuni da kana tamma ita ce wanda yake ta cika ba ta buƙatar khabar domin al mubtada wal khabar kana muhammadun mawjudan kaga kana muhammadun ismu kana ko marfu'un mawjudan khabaru kana mansuban to ita wata kana tana buƙatar khabar wata ba ta buƙatar khabar to wanda ba ta buƙatar khabar an gane ni sai zaman to a ce mata tamma kenan guda take buƙata to ita ce a qira'an Nafi' da kuma qira'a ta Abu Ja'far wa in kanat wahidatun sai mu ce kana tamma ce amma in mun ce wa in kanat wahidatan sai mu ce kenan wa in kanatil bintu wahidatan kaga an shahe ismu kana sai a kaddara shi shi ko wannan wahida ina fatan kun fahimta bambanci tsakanin kana tamma da naqisa malamai suka ce abu ne mai sauki ka kaddara wujida ita kana tamma wanda take ba ta buƙatar khabar duk inda aka samu ana iya kaddara wujida wurin ta sai ya tafi kaga wa in kanat wahidatan falahan nisfu ai wa in wujida wahidatan falahan nisfu wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara ai wa in wujida dhu usratin ko dha usratin fanadhiratun ila maysara kun gane wannan da kyau falahan nisfu to tana da rabi kenan idan mutun ya mutu bai bar masu gado ba bai da diya masu gado shi ƴaƴa maza ko mata ya bar ɗaya guda mace ko mu ce ɗaya guda mace tana da rabin gado haka za a bata dukiya ya bar miliyan ɗaya sai a kasa dukiyar kashi biyu a bata jika 500 haka Allah subhanahu wataala ya ce an gane ni to a nan sai aka samu sabani nan Allah subhanahu wataala ya ce namiji yana da rabo biyu mace tana da ɗaya sannan in sun wuce mata guda biyu to suna da thulutha ma tarak to amma idan suka kasance biyuwa don ya ce wato fa in kunna nisa'an fauqasnataini idan suka wuce biyu suka fi biyu to biyun mene ne hukuncin gadon su a biyu ne yace abin da ya wuce biyu ai uku ko to biyu su menene rabon su to nan ne akwai matsala dole malamai sun tattauna sosai akan wannan matsala malamai suka ce mata biyu rabon su suma sulusaini ne za a ba su kashe biyu ke wato yanzu nan yace fauka sulusaini wadansu malamai da suka tashi suka ce ita wagga fauka za'ida ce ma'ana ƙara ta ne an kai kenan fa in kunna nisa'an ithnataini falahunna thulutha ma tarak amma da yawan malaman tafsiri sun ce wannan ra'ayin ne saqit la yu'tabaru bihi bai dace a cikin alqur'ani ba irin wannan kalima zahirin ta ga ta fito ga fili to amma nan daya tana da rabi fiye da biyu suna da sulusani to biyu fa wadansu malamai suka ce rabon su shine rabi za a ba su an gane ni tunda in mutun ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ya bar namiji daya kaga namiji zai dauki kaso biyu su kuma za su dauki kashi guda kenan sai suka ce to ai rabon su kenan kenan don haka rabi za a ba su wanda kuma sun yi riwaya daga Ibnu Abbas akan wannan ra'ayi ya tafi amma zance mafi inganci mata guda biyu su lusai ni gare su dalili kuma saboda mace daya tana da rabi idan muka ba su rabi su biyu kaga mun saba manasi na alqur'ani ina fatan kuna fahimta ta dalili kuma wanda malamai suka kara hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da abu dawud da ibnu majah sun yi riwaya dai daga cikin matan sa'ad ibnu rabi'a ta zo ta tambaye manzo allah sallallahu alaihi wasallam gadon ƴaƴanta sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wato ƴaƴanki suna da kaso biyu bisa uku kaga wannan nassi ne daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kuna fahimta ta dan haka dole sai an yi hattara wannan wuri ne wanda yake akwai matsala kenan dai a gurguje mata biyu suna da sulusi to miyasa Allah ya ce to fauka sulusaini kuma bai kawo ithnataini ba malamai suka ce don a nuna muku cewa mata daga biyu har zuwa abin da suka kai dubu ba za su kwashe dukiya gaba ɗaya ba rabon su shine kashi biyu kuma malamai suka ce ga kiyasi ƴan uwa mata guda biyu idan mutun ya mutu ya bar ƴan uwa mata guda biyu li abbai ko shakikai mato ɗaya an ce li abbai su ne waɗanda suke dangantaka da kai ta mahaifinka mutum ne ya mutu bai da wasu gadon shi sai ƴan uwan shi mata guda biyu na uba ko na wajen uwa da uba to waɗannan suna da mi suna da kaso biyu don Allah ya ce fa in kana tasnataini falahuma thulusani mimma tarak ko ba haka ba idan mutum ya mutu ya bar ƴan uwa biyu mata na wato waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko waɗanda suke wato uba ɗaya rabon su shine sulusani to haƙƙin hukuncin su sun samu wannan iya wadda take ta tsatsonka ce ai safi kusanci ta hanyar zumunci da dangantaka daga mi daga ƴan uwanka to in ko ƴan uwa biyu sun samu sulusaini ya kamata a ce iya na ciki sun samu sulusaini wannan shine kiyasan da malamai sun kai wallahu a'lam sai Allah ya ce to wali abawaihi mahaifan shi shi mamacin li kulli wahidin minhuma kowanne ɗai daga cikinsu yana da asudusu ɗai bisa shidda mimma taraka na daga abin da mamaci ya bari in kana lahu walad in shi na da ɗa kenan misali idan mutum ya mutu yana da ɗa yana da mahaifa ɗa namiji an gane ni to don su iyayen sai ya kasance za a ba su asudusu mahaifiya tana da ɗai bisa ga shidda mahaifi na ɗai bisa ga shidda an gane ni shi ko namijin shi na nan zaure yana jira inda shi da ƴan uwa ne na sai su raba in shi kadai ne sai ya kwashe dukiya an gane wannan ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun amma in ya kasance bai da ɗa wa warithahu abawahu kuma masu gadon shi sune mahaifanai fali ummihi thuluth imamu al-kisa'i ya karanta fali ummihi thuluth da shi da imamu hamza fali ummihi domin a larabci ana itba'ul kasra tunda mimun tana da kasra sai hamza tabbita kana nan kana zaune kana sauraron kira'a ta wani gari sai kaji an ce fali ummihi thuluth kaka ce kuskure kira'a ce ta al-imam al-kisa'i kuma kira'a ce ta hamza an gane ni mahaifiya ta fali ummihi thuluth mahaifiya ta tana da thulusi to wannan shine waɗansu malamai suka ce thulusul baqi ake kira ne abinda ake nufi da sulusul baki ba wai za a kasa dukiya ba kashi uku a ba mahaifiya sulusi an gane ni ana nufin tana da sulusin abin da yayi saura shine sulusul baki an gane wannan mutum ne ya mutu sai ya bar mata, ya bar wato mahaifi, ya bar mahaifiya. An gane ni? To yanzu miji nawa garin shi? A'a, mata ce ta mutu, tabbar miji, tabbar mahaifinta, tabbar mahaifiyarta. Miji yana da rabi, za a raba a bashi rabin dukiya, ko ba haka ba, in ba ta da ɗa. To, sauran nawa, in an kasa kashi hudu an bashi rabi, in an ka saura biyu ko, to yanzu ita mahaifiya ya za a yi da ita, nan ba a cewa ta ɗauki dukiyar gaba ɗaya, sulusin dukiya, a'a, shi uba shi adda kashi biyu, ita adda kashi ɗaya cikin abin da ya saura. To shi ne malamai suke ce ma sulusul baqi. Ina fatan kuna fahimta ta. Kamar lokacin da mutum ya mutu, idan ba za ta rabu ba za a yi wato tafsilul mas'ala, wanda za mu zo bayani kan shi. Idan kuma ta rabu daidai, to shi kenan magana ta ƙari. Kamar wato yanzu misali, in ya zamanto wato mata tana da rubu'i, misali a ce miji ne ya mutu ya bar mata tana da rubu'i, ko ba haka ba, za a kasa kashi ɗaya a ba ta kashi, wato za a ba ta kashi hudu a ba ta kashi ɗaya. Ko ba kana bane, mutun ya mutu bai da ɗa, yana da mata, yana da mahaifi, yana da mahaifiya. Mata tunda babu ɗa nawa gare ta, ɗaya bisa ga hudu, ko ba haka ba? To shikenan, tunda an ba ta ɗaya bisa ga hudu, sauran nawa? Sauran uku. To uku ɗin nan mahaifi shi shina da biyu, uwa tana da ɗaya, shine ake cewa sulusul baqi. Imam Sa'adi yace a'a, ai uwa bata kasance ba tana gado a cikin wani tsari wanda za a ce mata sulusi nata ne, balle har a ce wannan sulusul baqi ne ko wannan ka'ida ta fita daga cikin ka'idodi. Shi yana ganin bisa ga tsarin ne yake, tunda da ja ai wannan tsarin haka ne ya zo, ba a samu su halaye wanda suke ɗaukar sulusi, 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 wannan sai a ce hala ce istisna'iya an fitar da ita. Amma kuma malaman kai sun taika cewa wannan sulusul baqi jamhurul ulama. An gane ko? Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, fa in kana lahu ikhwatun, in yana da ƴan uwa. ‘Yan uwa nan guda biyu ake nufi, domin nan da anka ce wato ba a ce fa in kana lahu akhawani ba, in ya kasance yana da ‘yan uwa guda biyu, mata ko maza, ku yi hattara nan ba sai ana nufin maza ba. To sai anka ce ikhwatun, shi ko ikhwa jam’i ne, su ko malamai sun ta yi cewa nan ko da guda biyu a akwai, fa in kana lahu ikhwatun, in ya kasance yana da ‘yan uwa biyu zuwa abin da ya sama, shi ko ikhwa jam’i ne, fali ummihi sudus, nan uwa tana da sudusi ɗaya bisa ga shidda. To ya an kai haka, sai malamai suka ce a'a, a cikin larabci saɓani ne tsakanin malamin fiqhu. An gane ni? Imamu Malik ya tafi cewa jam'i daga mutum biyu yake farawa, sauran malamin fiqhu suka ce a'a, daga uku yake farawa. Amma nan dole sai mun yi aiki da ka'idar Imamu Malik, domin in muka yi aiki da ka'idar ta fuqaha waɗancan, to yanzu sai sun zamanto guda uku, sannan za a zo a yi zancen za su tayar da uwa daga wannan. An gane ni? Kenan daga biyu jam'i yake farawa. Kuma dalili akwai ayoyi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Dawuda wa Sulaiman iz yahkumani fil harfi iz nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidi. Kaga Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaiman, Dawuda wa Sulaiman mutum biyu ne ko? Iz yahkumani fil harfi, lokacin da suke yin hukunci game da al'abarin da ya shafi dabbobin da suka shiga suka yi banna a cikin gonar wani, ko ba haka ba? Iz nafashat fihi ghanamul qawm, lokacin da wato dabbobin wani suka shiga suka yi banna a cikin gonar shi, sai Allah ce wa kunna li hukmihim, kaga bar mukun a ce wa kunna li hukmihima, sai an ka ce wa kunna li hukmihim, kaga wannan ya nuna ce musanna jam'i ne. A cikin suratu tahrim, in baka gane wannan ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma. Kaga ne, in tatuba mata guda biyu, mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuka tuba ilallahi, zuwa ga Allah, faqad saghat qulubukuma, bai ce qalbakuma ba, biyu ne, ka kuga maja Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ina fatan kuna fahimtar wannan. In baka gane wannan ba, sai Allah ya ce wa min wa atrafan nahari la'allaka tarda, kaga atrafan nahari, ba a ce tarafayin nahari ba, wani wuri an ce tarafayin nahari, domin shi yini sashi nawa gare shi, biyu, safiya da maraice, ko ba su ne sassan shi ba. To wani gisi Allah ce atrafan nahar, kaga nan kuma shi na nuhin tarafayin nahar, don yini bai da sassa guda uku. Mun fahimci wannan da kyau? To don haka a haka za mu gane nan ikhwatun, wato ɗan uwa daga biyu, mazaje ne ko mata ne, li abbai ne ko shakikai ne, duka suna hana uwa ta samu sulusin wancin za ta tashi zuwa ga sulusi ko da su ba su gado amma shi Imam Sa'ad yace a'a sai dai in cikin halin da suke gado ne amma in cikin halin da ba sa gado ne to ba za su yi hajjin kinta ba wanda kuma wannan ya saba ma jamhurikin abinda malamai suka tafi akan shi don ni in ba Sa'adi ba ban ga wanda ya kawo sabanin wannan ra'ayi ba Allah ya ganar da mu sai Allah subhanahu wata'ala ce to min ba'di wasiyatin bayan wasiya an gane ni za a yi rabon gado min ba'di wasiyatin bayan wasiya wasiya wadda ake yi ita ko wasiyar nan ita ce nake son mu yi bayani akan ta in mun kai aya ta biyu insha Allah ta'ala an gane ni shine kai wasiya ka ce a ba wane kaza ko a ba wane kaza to sai a fitar da wannan rabon daga cikin dukiya bayan an fitar da ita sai a bayar malamai suke cewa wasiya ana yin ta wato yadda ka karkasa kamar ka ce a ba ɗaya bisa ga hudu ko a ba da ɗaya bisa ga biyar ko ɗaya bisa ga hudu da abin da ya kama da haka amma malamai suka ce ba a yin ta da sulufi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ɗaya daga cikin sahabban sa wasulufu kathir ko ba haka ba sulusi yayi yawa amma suka ce babu lafi ana iya aida shi amma abin da yafi sulusi wannan sai in masu gado sun halatta sun ba da izini za a yi ma'ana in sun ce mutumin da ya wasiya fiye da sulusi magadan shi idan sun ce sun bayar to wannan ana ba su sadaka ce yusi biha ko kuma a wata qira'a min ba'di wasiyatin yusa biha Imam Ibn Kathir da Imam Ibn Amir da Imam Shu'ba sun karanta min ba'di wasiyatin yusa biha amma kuma jamhurul qura'a sun karanta min ba'di wasiyatin yusi biha menene bambanci tsakanin qira'o'in ta hanyar ma'ana idan muka ce min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusi biha wanda shi mai gadon wanda za a gadan yayi wasiya amma in muka ce min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusa biha wanda aka yi wasiti da ita to shi al-mabni lil-maf'ul yufidu al-umum ma'ana yana nuna cewa kowane ne yayi wasiya nan da anka ce yusi biha na ana zancan musulmi ne fa يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين المسلم yake zance amma da aka ce yusa biha wannan yusa tana nuhin kowa ne ne domin alfi'l mabni lil majhul koko alfi'l al mabni ala ma lam yusmi fa'iluhu yufidu al umum in nitce zahaba ibrahim kaga na ayyana wanda ya tafi ko ban ayyana ba amma in nitce zuhiba an tafi kaga kowa na iya shiga ciki to wannan ne malamai suka ce hikimar wannan qira'a tana nuna cewa ya halatta kafiri yayi wasiya a ba musulmi wani abu domin tufidul umum ina fata mun fahimci mutun ne kafiri ne sai wasiya ya ce maka a ba wani gida kaza in na mutu malamai suka ce ya halatta domin nan yusa tufidul umum an gane wannan da kyau dan tana yiwa yazo a cikin karatu min ba'di wasiyatin yusi biha ko yusa biha aw dainin ko kuma bashi dan haka ba za a yi rabon gado ba sai an yi mi sai an fitar da bashi sai an fitar da wasiya wanne ake farawa da shi bashi ake farawa ko ba haka ba wanda bayani zai zo sannan aje ga wasiya to amma ya hankali Allah kawo wasiya sannan ya kawo bashi dukkan ayoyin da za su zo min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn duka haka Allah ya kawo su yasa ya kaddamar da wasiya akan bashi alhali ku sai an fitar da bashi sannan ake fara zancan wasiya malamai suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna muhimmancin wasiya ya karfafa ta don bashi dole ne ko ba haka ba amma wasiya abu ne wanda mutum zai yi kokari ya amfanuwa da shi Allah ya ganar da mu aba'ukum Allah ya ce iyayenku maza wa abna'ukum da iyayenku mata la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a buku san wane ne mafi kusanci gare ku ta hanyar amfani wani na zai amfanin ka dukiyarka in ka mutu baka san abin da za a yi da ita ba giya za a sha mi za a yi da ita za a nemi mata za a yi zina za a yi waƙe waƙe za a kira masu orchestra za a gina masallaci za a gina makaranta za a yi menene Allahu a'lam Allah shi ne ya san abin da za a yi da wannan dukiya wanda na taba baku kissal wani mai kuɗi a ƙasar Saudiya ya mutu babban mai kuɗi ne multi-milliardaire billionaire amma bai taba gina babban masallaci ba bai taba gina makaranta ba sai malamai suka yi taro babba ya bar ƴaƴa guda biyu da namiji da mace sai suka je suka samu dan shi namiji aka yi mai nasu sai aka ce to mahaifinka ya bar dukiya mai yawa ba za ku iya cin wannan dukiyar ba abinda muke roƙo gare ka ka gina ma mahaifinka babban masallaci ko ka gina babban makaranta ko kuma ka gina masallaci da makaranta yace a shi ko guda ba zai yi ba akai karshe yace ma malamai wannan mutumin da kuke gani dukiyar ta yi zama ga hannun shi ko ga hannunsa da yana da niyyayi da yayi don haka bai yi ba ku shaha mun lahiya wallahi masallacin da bai yi ba kenan makaranta da bai yi ba kenan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a baka san wane na amfi kusanci ba baka san abin da za a yi da dukiyarka ba in kaga dama kai alkhairi in baka ga dama baka yi gare ka ta kai shi yasa ake son ka neme ta hanyar halal kakkatar da dukiya ta hanyar haram ka bar mu wadansu su ji dadi kuma ka tai lahira kai za a tambaya faridatan min Allah farilla ce wajibi ne hukunci ne na Allah min Allah daga ubangiji inna Allah kana aliman hakima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kuma bai gushe ba kana walan yazal inji malaman zauri ya kasance kuma bai gushe ba aliman yana da cikakken ilimi domin ya san abin da ya wuce ya san abin da ake nan gayi yanzu ya san abin da za a yi zuwa gaba ya san abin da kuma ba zai yiwuwa ba Allah ya san shi kuma ya san abin da ba zai yiwuwa ba inda ya kasance to kuma Allah ya san yadda zai kasance ina fata an fahimta ya san abin da ya wuce dai kenan ya san abin da ake nan gayi yanzu ya san abin da za a yi zuwa gaba ya san abin da ba zai taba yiwuwa ba abin da ba zai yiwuwa ba inda zai kasance Allah ya san yadda zai kasance dalili kuma ƴan wuta sun nemi a maido su a duniya Allah ya kaddara ba a dawo duniya amma ya san cewa ko sun dawo ƙarya suke yi yace walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibu hakiman kuma Allah gwanina mai hikima ne Allah baya yin aiki ba tare da hikima ba don haka duk wanda yake son ya ci gyara Allah to wannan mutumin ya kafirta da an je wajen da ya ba da malami a nan Niger tare da ƴan kare haƙƙin dan adam yace wannan doka a duba ta sai mu tambaye shi ka san da Allah ya ce lizzakari mislu haddil unsayin kai musulmi ne malamai ne suka kawo wannan aya a cikin qur'ani take kafin a haife ka a haifi mahaifinka to duk wanda yake yaki da wannan aya kafiri ne ba musulmi ba magana ta kare shi yasa ba su kiran malamai Allah ya gane da mu sai Allah ce walakum nisfu ma taraka azwajukum
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم كو مزاجي كنا دا نصف ما ترك أزواجكم ربن أبند ما تنكو سكبري إن لم يكن لهن ولد ها إن با صدت واند زي قاديسو ما تشي تموتو با تدت أنت أنا با أنا نهي النميجي با كوي كومة با تد واند زي قادو أنت تشكي أنت تو سي أكسا دوكي أكشي بيو سي أباك ربي كي مجمتا أنغاني لي فإن كان لهن ولد idan matanku suna da ƴa ko matarka don nan ya kaushi bi sifatul jam'i amma anan in koda mata guda ce gare ka in matanka ne gaba ɗaya suka fito ko ce rabi rabi za a baka idan guda ce za a baka rabi ina fata kun fahimce ni falakumur rubu'u mimma tarakna kuna da wato rubu'i ɗaya bisa ga hudu sai a kasa dukiya kashi hudu a baka kashi ɗaya kenan can muƙaddarta inda za a baka rabi idan ta mutu ta bar miliyan 2 sai a baka miliyan 1 dan mu gane da kyau ko nan ko idan ta mutu ta bar miliyan 4 tana da 1 sai a baka miliyan 1 shine rabonka rabi abin ga 1 bisa 4 ko ba haka ba sai Allah ce min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusina biha wanda suka yi wannan wasiyar au dainin koko bashi kun ga nan har yanzu Allah ya gabatar da wasiya akan bashi zamu zo mu yi bayani kan abin da ya sauka kana wasiyar nan don tana da muhimmanci sosai sai Allah ya ce to wala hunna rubu'u mimma taraktum su kuma mata suna da 1 bisa ga 4 daga abin da kuka bari illam yakul lakum walad in habba ku da da idan mutun ya mutu bai da da wanda zai gade shi to mata tai tana da 1 bisa ga 4 an gane ni in kuma su 4 ne ko ba haka ba suna da 1 bisa ga 4 sai su raba don ka a ce akwai ta'addudi ina fatan ku fahimta da kyau wato sabanin namiji shi miji mata ne idan sun mutu in su 4 suka mutu ko wace rabi za a bashi amma mata idan mijin su ya mutu in mace guda ce za a bata rabonta rubu'i ko sumu ne in kuma mata 4 ne shi dai ne rabon su kun gane da kyau وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ suna da 1 bisa ga 4 na abin da kuka bari in ba ku da da mutun ya mutu bai da dan da zai gare shi yana da mata guda ko mata sai aka saka kashi 4 a basu kashi 1 miliyan 4 ya bari sai a basu miliyan 1 miliyan 3 ba na so bane an fahimta fa in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun in kuna da dan da zai gade ku to falahunna thumnu mimma taraktum su ko suna da 1 bisa ga 8 yan wuciyem in ji turawa ko ba ka nan bari sai a kasa dukiya kashi 8 sai a basu kashi 1 in ita kadai ce na tare in su 4 ne rabawa za su yi kina kaga in mutun ya mutu ya bar miliyan 8 misali sai a basu miliyan 1 in akwai yaya wannan shine rabon su an fahimta ko sai Allah subhanahu wataala ce to wa in kana rajulun yurathu kalalatan idan aka samu rajulun ka gane ni namiji yurathu min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn hakari min ba'di wasiyatin kaga Allah ya kara akkada bayanin wasiya min ba'di wasiyatin bayan wasiya tusuna biha wanda kuka yi ta aw dainin ko kuma bashi kaga har yanzu dai Allah ya gabatar da wasiya akan gado dan dai a nuna mana cewa wasiya tana da muhimmanci an gane wannan sai Allah ya ce to wa in kana rajulun idan aka samu namiji wujida rajulun kenan yurafu kalalatan wanda za a gado shi a matsayin kalala to ita kalima ta kalala a larabci tana daukar ma'ana guda hudu na farko tana nufin mutumin da ya mutu bai da magadi cikin yaya bai da magadi cikin mahaifa sannan tana nufin dukiyar da aka bari waɗanda za su gade ta ba iyaye bane ba yaya bane an gane ni sannan kuma wani lokaci tana nufin kusanci mutumin da yake da kusanci da kai wanda ba mahaifinka bane ba kuma ɗanka bane to karabat a tsakankaninku zumuncin da a tsakaninku sunan shi kalala wani lokaci mutumin da ke gadon wanda mahaifa ne ba su da rai ƴaƴa ne ba su da rai suna ne kalala to wannan gissa kuka ga in kuka shiga cikin littattafan tafsiri za ku ga magangandu da dama akan wato wannan kalima kin da menene ma'anarta da aka zo wajen kalalatan waɗansu malamai suka fassara shi da halun ake nufi kenan fi hali kaunihi kalala ko kuma wadansu suka fassara shi maf'ulun li ajlihi atkin nahwu ay li ajli kalalatin da sauran i'rab wadanda malamai suka kawo ibn hisham al-ansari ya kawo sun fassara shi tamyizi da abin da ya kama da haka almuhimmu dai mafi kusa a dauke shi hali ne malamai suka yi sabani kuma wajen menene asalin wannan kalima wadansu suka ce shi kalalatin kin nan saboda kalimar tana da kafun da lamun su ne asalin kalima wannan ta'un da ba ƙara ta akai wasu suka ce a'a daga takalahu ne idza ahata bihi idan ya kewaye shi shine takalahu suka ce asalin kalmar kenan don mi domin kafun da lamun suna nuna kewayewa shi yasa an ka samu al-iklil al-iklil shine kambi kambi ita ce hullar da sarki yake sawa laraba suna ta iklil li annaha tuhitu bil ra'si domin ta kewaye kai babu abin da ya saura kenan su ma waɗannan wato saboda sun kewaye shi ba usulish kin ba shi bane sun gade shi ne ta hanyar kewayen shi ina fata kun fahimce ni sannan tana an ka samu al-kullu menene al-kullu duka gaba ɗaya ko li'annahu muhitun bil adad domin ya ce waye da adadin ina fata kun fahimta waɗansu malamai suka ce a'a ita wannan kalala asalinta daga al-kallu ne wa huwa al-matn wa dhahru bayan mutun domin wanda ake gado bai da mahaifi bai da mahaifiya taraka malahu wara'a dhahrihi ya bar dukiya sai bayan shi domin haka za a gade ta wadansu kuma suka ce a'a asalin ta daga al-kalal al-kalal shine gajiya al-i'ya kuma shine da'if mai rauni domin wadanda zasu gade shi ba mahaifin shi bane ba ayyin shi bane sababin da yasa zasu gade shi akwai rauni gare shi kaga maganganun suna da yawa na malamai ko ba haka ba to dan haka wane ne kalala zance mahi inganci shine mutumin da ya mutu bai da cikin usul bai da cikin furu' wadanda zasu gade shi mahaifa da kuma yan uwa ne wannan shine ake kira kalala kamar yadda Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace akan shi akwai maganganu wadanda ba wannan ba amma mu da ganin wadannan sun fi karfi an gane ni awim ra'atun ko ko mace walahu akhun aw ukhtun kenan mace ta san mutu ko namiji ya mutu domin ya kawo rajulun aw imra'atun kenan in ya zaman to namiji ne ko mace walahu akhun aw ukhtun akhun yana da dan uwa aw ukhtun ko ko ya uwa falikulli wahidin minhumas sudus ko wane daga cikin su yana da sudusi to nan da anka ce akhun sai malamai sun ka ce li ummi dan uwa na wajen uwa ake nufi aw ukhtun li ummin shi ba menene dalili dalili daga ciki akwai wato abinda ake ce ma jam'ul ayat za a kalli ayoyi a hada su domin ƴan uwa waɗanda suke na uwa dai uba dai shakiƙai da ƴan uwa li ammai Allah ya faɗi gadon su a can ƙarshen suratul nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka sai yace wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad kaga nan dan uwanta shi zai gadi dukiyar ta gaba daya in ba ta da da li abbi ko li wato li shaqiqai ko kuma li abbai na ana zance su ne to kaga in can Allah ya ce can gagare suke yi sai ce wato wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan fil dhakari mithlu hadhil unsayn bari mu dauko aya daga farko yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka idan mutun ya mutu laysa lahu waladun bai da da walahu ukhtun yana da ƴa uwa falaha nisfu ma taraka tana da rabin dukiya ko ko falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha shi yake gade ta gaba daya kaga nan akun ukhtun fa likulli wahidin minhum as-sudus to kenan yanzu ko mu ce alqur'ani ya ci karo da juna ko kuma ƴan uwan nan sun saba ka ku ga magana Allah subhanahu wa ta'ala ba saba ba fa in kana tafnataini falahuma thuluthani mimma taraka nan ku sai ce fa in kanu aksara min zalika fahum shuraka'u fi thuluth kaga ya nuna cewa akwai bambanci tsakankanin su don hukuncin ƴan uwa da ƴan uwa ne can an ce suna da rabi ko kuma su kwashe ko kaza nan ko an ce in sun kai su dubu suna da sulusi gaba daya kaga wannan ne da baka ce ashe ƴan uwa ne amai ake nufi wanda qira'ata ibn mas'ud da sa'd ibn abi waqqas suna karantawa wato wa in kana rajulun yurathu karatun aw imra'atun wa lahu akhun li ummin aw ukhtun li ummin haka ibn mas'ud yake karantawa haka sa'd ibn abi waqqas wannan wanda ba qira'ati mutawatira ba amma malamai sun kace yustanasu biha ana wato kokarin amfani da ita wajen kafa hujja ta hiddar da fiqh domin su kamar fassara suka rubuta ta wallahu a'lam ina fatan kuna fahimta ta kenan ƴan uwa waɗanda ake uwa dai idan aka zo za a yi gado su ashabul furud ne in mutum guda ne ko mace ko namiji za a bashi sudusi dai bisa ga shidda kun gane fa in kanu aksara min zalika an gane ni idan suka fi haka fahum shuraka'u fi thuluth to su sun yi tarayya ne a cikin sulusi kenan in sun kai su dubu sulusi za a ba su kuma shuraka'u ne su ba a yi lizzakari mislu hadhil unsayni sabani ƴan uwa shakiƙai da Allah ya ce fa lizzakari mislu hadhil unsayni sabani ƴan uwa ne abbai da Allah ya ce lizzakari mislu hadhil unsayni su waɗanga daidai ake rabawa misali mutun ya mutu ya bar ƴan uwa na wajen dangin uwa su ne za su gade shi to su goma ne an gane ni to da yake su goma ne za a ba su sulusi na dukiya sai a ce ya bar misali miliyan uku za a ba su miliyan ɗaya su goma to ba a cewa lizzakar mislul hadhil unsayni jika ɗari ɗari za a yi ko da duk mata ne ko maza ne ko ko maza da mata shine fahum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin bayan wasiya har yanzu dai Allah ya akkada ta wasiyyar nan ku ji yadda Allah yake akkada ta saboda amfanin dan adam min ba'di wasiyatin saboda bayan wasiya yusi biha ko yusa biha har yanzu kira'o'in guda biyu ina fata an fahimce ni dan haka ibn kathir da ibn amir su sun ka karanta min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn an gane ni su kuma saura suka karanta yusi biha aw dayn da ibn kathir da ibn amir da kuma asim suka ce min ba'di wasiyatin yusa biha muka ce in an ce yusa wanda aka yi wasici da ita har kafirai suna isi wasiya yusi biha wanda shi mamacin yayi wasici da ita an gane ni aw daynin ko ko bashi غير مضار شي غير مضار ba mai cutarwa ba ba yana komawa zuwa ga bashi ba intabihu yana komawa zuwa ga wanda yayi wasiya domin shi bashi ba a ce mai cutarwa idan mutun ya mutu ya bar dukiya dukiyar nan bakin bashin shi zaka biya to ba a ce wannan bashin ya cutar da ƴaƴa ne sai dai a biya gaba daya in ma akwai sauran bashi sai dai ƴaƴa ne su biya dan haka kakkamai da ghaira mudar zuwa ga wasiya abin ga zuwa ga bashi afwan domin bashi ko ne wani biyan shi za a yi wajibi ne kun gane don haka ghaira mudar yana komawa ne zuwa ga wasiya shi mutumin mai wasiya kashi tutar da waɗanda za su gado in duke ka ba ta da yawa ba dole sai ka yi wasiya ba kuma in zaka yi kai daidai kakka wuce thuluthi in zaka yi kuma kai irin yadda ya dace kakka tutar da su kuma kakka yi tutarwa wajen wasiyaci wanda ya kamata ka ba mai yawa ka bashi dan kadan wanda bai dace ka bashi ba ka bashi a tsara ma mai karfi karfi kamar yadda aka yi sarakar zamanin mu an gane ni sai Allah ce to dukkan waɗannan hukumce hukumce wasiyatan min Allah wasiya ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi wasici da wannan wallahu Allah alimun masani ne sannan halim Allah mai juriya ne dan Allah ya san akwai waɗanda za su zo su yaƙi waɗannan ayoyin shi yana kallon su zai bar su ranar tashin alkiyama zai kama waɗansu a nan duniya waɗansu kuma lahira zai bar su sai zai kama su mun fahimci wannan to ƴan uwa a gurguje lokaci ya fara matsowa amma abinda nake so yau so man taɓe da bisa ga al'amarin gado amma wasiya ina son mu dan taɓa hukumce hukumcen ta kaɗan sati mai zuwa za mu maimaita wannan aya ta ƙarshe sai mu fito da tsarin rabon gado irin wanda malamai a can da suka taƙaitar da shi cikin waɗansu jumloli kaɗan akwai abubuwa da suke suna da muhimmanci sannan kuma malamai na zamani su ma sun yi wata hanya suka bi suka taƙaitar da shi saɓanin ta malaman farko to ina son in taƙaitar da su in kawo su gaba ɗaya don saboda mu amfana gaba ɗaya wasiya malamai suka ce tana da wato asali a shari'a tana da asali a lugha wasiya a larabci shine kayi umurni da abu kuma ka karfafa shi kun san umurni kala biyu ne akwai umurnin da ake karfafawa ko ba haka ba akwai umurnin da babu ruwanka yanzu misali in kana da bukatar abinci kace a kama abinci wannan bayanin mai karfi ne ko mai karfi bane ka gani amma in kace a kama allura ka dumka abin nan tana yi wa ma baka damu ko da ma ba a kawo ba da wuri to wannan shine wato al'amrul muakkad umurni wanda anka tabbatar da shi aka karfafa shi aka tilastar da shi aka lazimtar da shi shi ake cewa wasiya a cikin larabci shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sannan Allah subhanahu wataala yace wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana wa wassayna al-insana biwalidayhi حسنا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون gashi nan dai cikin alqur'ani wurare da dama wannan ya nuna umurni ne wanda yake an ci da tsuwa amma sai aka zo a cikin shari'a mai ake nuni da wasiya sai malamai sun kace at-tabarru'u bil mali ba'da al-maut shine kai ma mutun sadakar dukiya ka bashi dukiyar nan amma da sharadi ba'da al-maut sai in ka mutu wannan ya bambanta wasiya da waqafi da kyauta shi waqafi kana da dama tun yanzu ka fitar da shi kace na Allah ne ba kai ba shi kyauta kuma da ranka kake ba mutun amma ita wasiya sai in ka mutu an gane ni ko kuma wattasarrufu bil haqqi ko ka ba da iznin tasarrufi wani ya gudanar da wani al'amari cikin haƙƙinka zaka mutu ka ce to wani in na mutu dana kaza wani za a ba shi ya rike mishi kaga wannan wasiya kenan sabanin mu da muke tunanin wasiya kawai ta shafi kuɗi ne a'a kana iya kai wasici da wani aiki to shine malamai suka ce ta zo a cikin musulunci kuma dalilai da dama wato sun bada tabbacin ta hatta da hadisi na Ibn Umar wanda yake cikin Sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai dace ba ma hukmu imru'in muslimin bai dace ga wani mutum musulmi ba ya bitu lailataini ya kwana dare biyu ko yini biyu illa wato yana da wasiya wala hu wasiyatul maktuba fati illa wala hu wasiyatul maktuba indahu ya damanto wajibi akwai wasiya ta aure shi mu ko muna sakaci da wannan ka mutu baka fadi wanda daga biyar ka bashi ba ka mutu baka fadi wanda kace bi bashi ba ka mutu baka fadi wani abu mai muhimmanci ba sai bayan ka banda ta zo ta afku in kai yi wasiya ka tabbatar ka kawo shedu ko ka rubuta ka aji to haka ake yi amma kawai magana ta zance mutane ba su yarda in kace na ba wani gida kaza baka sa shedu ba na'am shikenan yana da kyau amma in ya zamanto malamai suka ce ba a dawowa sai in ya kasance mutumin da kai ma ita kaga mutumin nan zai aikata aiki na haramun da ita ina fata an fahimce ni amma haka ne kawai kace ka dawo babu wani uzuri babu wata lura haramun ne domin mi domin kamar ka fasa yin aikin alkhairi ne bari mu gurgusa malamai suka ce wasiyya tana da hukunci hukunci akwai lokacin da wasiyya wajibi ce wani hali take zama wajibi idan ana biyar ka bashi misali wajibi ne idan akwai haƙƙin mutane wanda zai tozarta a kanka ka sani kai kadai adda sani to dole ka yi wasiyya ka bari saboda in ka bar haƙƙin nan ya tozarta wannan an yi banda malamai suka ce mustahabbi ce lokacin da kake son ka kyautata ma waɗansu mutane mutum ne kawai kaga wani ya kamata a ce bayan rayuwa zai wahala bari in bashi abu kaza ko mota ko gida ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimci ni akwai lokacin da an ka karhanta a yi wasiyya shine lokacin da dukiyarka ba ta da yawa to an so ka bar ma magana su amfana da ita an gane ni sannan kuma akwai lokacin da an ka haramta wasiyya shine mutum ya yi umurni da sabon Allah subhanahu wataala baya ne wannan haramun ne an gane ni ko akwai wanda ka cewa inna mutu I mean sarkai sannan kuma a zo kabarina a sa min karo a yi plak a zo a yi biki a yi kaza wannan haramun ne ba za a aikatawa ba larabawa sun kasance suna yi ma na bayansu wasiyya inna mutu a yi min kaza a yi min kaza har da tsarafa ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya yake cewa fa in mitu fan ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba yabnata ma'badi yace fa in mitu inna mutu fan ini bima ana ahluhu ki wato ma'ana zaman mutuwata ki ambace ni ki nuna bakin cikin ki da irin yadda ne dace in ya ci abu ga ganga abu ga ganga in ya ci ayi yawo ayi kuka ayi bakin ciki ayi duk abin da za a yi wa shuqqi alayya aljayba yabnata ma'badi yace ki tsage riga saboda alama ce ta bakin ciki an yi mutuwa a gidajen laraba a tsage riga ko a sa bakaken riguna to waɗannan abubuwa duka an hana su kenan mutum yayi hattara kai yayi wasiyya da abin da yake haramun ne ina fata kun fahimce ni to amma kuma abu na gaba wasiyya ba ta wuce sulusi kamar yadda muka faɗa kuma sulusin ma yayi yawa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sulusu katir sannan menene bambanci tsakanin wasiyya da waqafi ba mu san waqafi ba ko waqafi shine ka bar wani abu ka ce wannan gashi na bar shi ga Allah an gane ni ko kana da rai ko ku abin ga tun da ranka wannan sai ka ce na Allah ne kamar yadda wani babban mai kudin Saudiya yayi ana kira ne ar-rajihi duk Saudiya babu mutumin da yake da kudi irin wannan bawan Allah da yaga in ya bar mutu zai bar dukiya kuma za a yi banna za a yi rikici kuma bai san abin da za a yi da ita ba sai ya kira ƴaƴan shi gaba daya ya kira ƴan uwan shi gaba daya babban miliyardar ne ya kasa dukiya ta kashi uku kashi daya ya ba ƴaƴa kowa an ka zuba mai nashi miliyar miliyar cikin account sannan kuma su ko sauran ƴan uwa kowa aka ba shi mai miliyan 200 mai miliyan 500 mai miliyan 600 aka ba kowa kashi daya yace to shikenan wannan na barta waqafi ga Allah yace in ba dan da nake tsoron ba idan yanzu ni bada ta tun yanzu yana yiwuwa in bukaci abinda zan sawar sutura ko abinda zan ci abinci yace da zaran an ce yau na mutu na kai kasa wannan dukiya na bar ta ga al'umman musulmi ayi musu aiki kaga tun dan nan shi yayi wasiyyar shi to dan haka ana son mutun yayi wasiyya ta alkhairi kafin ya bar wannan duniya saboda irin abubuwan da muke gani suna faruwa kenan abinda abambancin waqafi da wasiyya ita wasiyya sai an mutu bai yiwa a ce an yi wasiyya kuma a ba mutum abin tun akwai rai in an ba su wato kyauta ce wannan ba wasiyya ba ce ina fatan kuna fahimta ta na biyu wasiyya matsalarta shine cewa ita idan mutum ya yi ta ba za a dawo ba sai in akwai uzuri ko lalura kaga wanda zaka cewa a ba dukiyar nan shina nan ka ce a ba shi gida kaza ce a madalla kaga da ya mutu sai in sa gidan nan wato gidan giya ya amshi kuɗi to nan sai ka dawo ka ce baka ba shi ba an gane ni waqafi na Allah ne shi kuma babu radda za a dawo a ce an karba ko an abin a'a shi tabbas ko da yaushe in an bada shi ba a karbi ba sannan kuma wasiyya tana iya lalacewa idan abin da aka bada ya lalace an gane ni ni na nace in na mutu a ba wani gida kaza gidan nan sai ya kama da huta shikenan magana ta kare bai da gida ba a ce a'a adiba cikin waɗansu gidaje tunda na riga na ayyana na ce a bashi gida kaza to in abin ya lalace shikenan magana ta kare amma da na ce a bashi kashi ɗai bisa kaza to wannan dukiya ta ce dukiya ta ko tana nan bata lalace ba amma da abin ya lalace to babu wannan don haka abubuwan da suke bata wasiyya kenan sannan kuma wasiyya tana da wato abin da yasa ba a yarda ba musulmi yayi wasiyya ga kafiri an gane ni amma ya halatta kafiri yayi wasiyya ga musulmi domin shi musulmi in kafiri yayi wasiyya ce a bashi wani abu aikin mi zai yi da ita alkhairi to kafiri idan musulmi yace a bashi yace a bashi dukiya yana aikin alkhairi da ita ba zai yi ba idan dukiyar nan da ka ba kafiri da ita ba ka tsara ka ba musulmai ba su tai su yi aiki da ita idan kafiri suka samu dukiya mai yawa su shi zai sa wasu ya mu zuwa ga sabon Allah tun da gashi nan muna gani mutane suna saba ma Allah su ce mun san haram na amma ba yadda za mu yi kenan kara a ba musulmi su ci an gane wannan to ƴan uwa musulmi wannan shine daga cikin ta to amma kuma menene hikimar wasiyya na farko shine cewa saboda mutun akwai mutanen da yake son su amfana da dukiya ta bayanai shi ko ba haka ba na biyu kuma ba cikin magadan shi suke ba tun da shi mai gado sai an ba shi na biyu daga cikin hikimar da yasa aka ce ayi wasiyya saboda akwai mutanen da cikin ƴan uwanka na ka ci haƙƙin su akwai mutanen da baka hidda musu haƙƙin su ba yaron ka ne yazo yayi an yi neman dukiya da shi an tada dukiya mai yawa ko ba haka ba eh annin suna ne suna ji bari ku bari da baba ya mutu magana ta ƙare ko ba haka yake cewa ba to kenan in baka yi wasiyya ba kaga wanga shi zai shiga cikin wahala an nemi dukiya tare da shi Allah zai tambaye ka ran tashin alkiyama sai ka yi wasiyya in kana so ka fidda shi tun da ranka in kuma kana so ka yi wasiyya ga abin da za a bashi ga abin da za a bashi kana da jikoki ba su gado akwai diyanka jikokinka baka son su wahala sai ka yi musu wasiyya ko ba haka ba su ma su samu nasu rabo mahaifinsu ya mutu kai ko kana da ƴaƴa ba su samu mutane ko miliyar duk duniyar da anka ba su tausayin wani jiran ɗaya su kai ka mutu to yaron da ya wahala dole na a hidda mai haƙƙin shi kana tare da mai kuɗi an nemi dukiya amma mutane suna ganin kamar dukiyar nan ba tare da kai an ka neme ta ba ƴaƴa suna jiran babansu ya mutu domin in aka nemi dukiya tare da kai aka tarda ta gaba ɗaya to matsaloli ba za su ƙare ba idan dukiya ta taru kai ba a ambaton ka da alkhairi don ba a ce tare da kai an ka neme ta ko ba haka ba idan matsala ta samu sai a ce yaran shi na sun ka ɓata dukiya amma in dukiya ta taru ko da su yaran suka yi kokari suka kasuwancin ba a ce su suka yi kokari sai a ce alhaji ya tara dukiya ta yi sannan duk wanda ya zo neman alkhairi gare shi in dan uwan shi na in bai bashi ba sai a ce kai na munafikin Allah in ba ba dan uwan shi bane sai a ce kai na munafikin Allah sannan kuma baka da incin kanka to amma radda anka ce ya mutu kai mai wasiyya kaga zai samu alkhairi mai yawa sannan malamai suka ce daga cikin hikimar da yasa aka ce ayi wasiyya shine cewa wato saboda dan adam yana da hali guda hudu ku saurara ku ji idan mutun ya mutu yana da hali guda hudu akwai mutanen da tamutu hasanatuhum wa sayyi'atuhum ayyukan su na alkhairi za su tsaya da ayyukan su na sharri mutun ne ya mutu aikin shi na alkhairi in yana yi yana nan bai bar wani aiki na alkhairi ba wato bai bar aiki na alkhairi da sharri ba bai bar na alkhairi ba kontar ya tsaya akwai mutanen da tazidu hasanatuhum wa sayyi'atuhum aikin su na alkhairi yana karuwa mummunan aikin su kuma yana karuwa shine mutumin da ya mutu ya bar gidan giya ya bar masallaci in an yi sallah akwai lada in an sha giya akwai zunubi kaga biyu gare shi to akwai mutanen da wato tamutu hasanatuhum wa tazidu sayyi'atuhum mutanen da aikin su nagari zai dakata sannan kuma aikin su mummuna zai ci gaba Allah ya tsare mu kamar mutanen da suka mutu su bar aikin alkhairi ba suka bar ayyuka na sharri bayan su ya mutu bai bar masallaci bai bar gidan giya kaga kullun aka sha giya aka yi zina a gidan shi sai an yi mi sai an kara mai zunubi kuma bai da ayyukan alkhairi sannan akwai mutanen da tamutu sayyi'atuhum wa tazidu hasanatuhum aikin su mummuna zai dakanta amma na alkhairi zai ci gaba Allah ya sanya mu daga cikin su shine mutumin da yayi wasiyya ya bar abu na alkhairi ka mutu baka bar gidan giya ba amma ka bar masallaci ka bar makaranta ka bar kaza ka bar kaza ka bar ƴaƴa na gari kai musu tarbiyya ka bar gidan radio ka bar gidan tele wanda ake aikin addinin musulunci to waɗannan gaba daya ina fata an furci ni sai zaman to an samu ƙari na alkhairi baya gare ka to wannan shine hikima ta wasiyya ina ganin to ƴan uwa an fara nuna mini lokaci yayi daga cikin kuma abubuwan da suke bata wasiyya shine wanda an kai ma wasiyya ya riga wanda ya wasiyya mutuwa in ya riga shi shikenan wasiyyar ta ƙari to nan ya kamata mu dakanta insha Allahu ta'ala gobe wai sati mai zuwa afwan in Allah ya kai muna rai lokacin nan ne za a shiga cikin bayani gadan-gadan abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh